نستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis a wannan masallaci mai albarka, masallacin Al-Imam Al-Bukhari da ke nan rijiyar Zaki a cikin Kano. A yau muna 15 ga watan Ramadan 1444, daidai da 6 ga watan 4 miladiyya 2023. A gabaninmu dora inda muka tsaya a jiya, akwai 'yan tambayoyi da za mu amsa. Wannan mai tambayar yana cewa, a baya na kasance wanda in na yi janaba, in janaba ta kama shi a sanyi ba zai iya wanka ba sai ya yi alwala, ya je ya yi sallah, kafin daga baya gano cewa sai taimama ake yi, to yana neman haske a kan sallolin da ya yi a baya. Da farko dai, yana da kyau mutum lokacin da abu ya kama shi ya tambaya. Wannan tambayar ya kamata a ce ta yi tun farkon nan, in lokacin da ka fara ganin janaba tare da kai kuma ya sanyi ba za ka iya yin wanka ba, kuma kila ba ka da yadda za ka dumama ruwan kai wanka, dole dai sai dai ka yi taimama. To a lokaci ya kamata ka tambaya, ba a ɗau lokaci ana yi ba kuma sai daga baya, wannan kuskure ne babba. Mu gane wannan, duk abin da ya zama wajibi a kan mutum ya yi, to a lokacin da abin ya kama shi a lokacin ya waje bai tambaya, idan bai sani ba yaya ake yin kaza, don gudun kada mutum ya je daga baya kuma ya tabbata ba daidai yake yi ba. Da haka a nan an samu sakaci daga gurinka, wanda kuma bai kamata a ce an samu ba. Abu na biyu, gaskiya ne idan taimama, idan janaba ta kama mutum kuma ba zai iya yin wanka ba saboda wani uzuri wanda shari'a ta yadda da shi, kamar ya zama mutum yana da ciwo a tare da shi ko rashin lafiya, idan ya zuba ruwan zai yi rashin lafiya ko ciwon zai karu, kun ga nan yana da uzuri da shari'a ta yadda da shi kuma janaba ta kama shi, to a nan zai iya yin taimama, zai yi taimama ne. Ko kuma kamar yadda ya faɗa, ana sanyi, babu ruwan zubi da mutum zai yi wanka, babu kuma yadda zai iya dafa ruwa ɗin. To dole ne kuma idan ya yi wanka da ruwan sanyi zai kamu da cuta. Ku gane ba wahala kaɗai ba, ana maganar larura a shari'a, ba wai ana kallon 'yar wahalar da mutum zai sha ba, wasu suna ɗaukan wahala ita ce larura, ba haka ba ne. Ita larura a shari'a shi ne abin da zai kai ka zuwa ga rasa rai ko rasa wata gaba a jiki ko rashin lafiya, amma don wahala ba ya zama a ce wai larura ce, domin akwai abubuwan da suke na ibada ne amma suna ɗauke da wahala. Idan ka ɗauki aikin hajji, akwai wahala a cikin aikin hajji, tun daga zuwa Arafa da tsohuwa Muzdalifa da zuwa Mina da yin jifa da yin tawafi da yin sa'ayi, akwai wahala a ciki. Da haka mutum kurum ba zai kallo cewa in na je jifa zan sha wahala ba, don haka ya zama larura. To don haka idan ya zama na in kai wanka saboda sanyi ciwonka zai karu ko za ka yi rashin lafiya wanda za ta iya kai ka ga ranka ya salwanta ko wani abu makamancin haka, to wannan larura ne, sai kai taimama. Shi ne abin da yake daidai, sai kai taimama ka yi sallah. Idan ka yi sallah daga baya ɗan gari ya waye, ka nemi ruwa, ka dafa ruwa, ka yi wanka. Idan kuma ciwon yana nan bai tafi ba kuma ba yadda za a yi wanka, to taimama ce za ka dinga yi tana kan taimaka wannan hadasi ɗin. To kamar yadda ya kama shi ana abin da ya kamata ya sai ya alwala, sai ya yi sallah. To wannan alwala kamar babu ita. Sai matsalar ta koma ya hukuncin wanda ya yi sallah da janaba a jikin shi. To a nan idan mun tafi akan rashin sani, inda shi bai sani ba, idan abin ya kai kwanaki ne 'yan kaɗan da za a yi ƙididdigawa a gurin jamhurin malamai zai rama wannan salloli domin ita sallar da aka yi ta babu alwala ko babu tsarki wannan sallah ba ce ba inda an rasa sharaɗi na yin sallah shi ne alwala da haka in kamar kwana biyu uku ne ko ya yi haka sau biyu sau uku ne wani abu ne da zai iya ramawa to sai ya rama misali ya yi an yi abin jiya duka sallolin da ya yi daga jiya zuwa yau zai iya lissafa su to sai ya rama amma in an ɗau kwanaki da yawa to akwai malaman da suke gani duk da ya yi bisa rashin sani to sai ya nemi gafara da istighfari amma ba zai rama wannan sallolin ba wannan shine ra'ayin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da cewa wanda ya bar sallah ko bai yi sallah ba saboda ko ya bar wani rukuni a sallah saboda jahilci kuma aka ɗau kwanaki to ba zai rama ba sai dai ya nemi gafara a wajen Allah da istighfari da haka idan abin nasa ya yi tsawo ta yadda kwanakin ba za su ƙididdigu ba tun daga lokacin da janabar ta same ka kaga duk sallar da za ka yi bayan janabar tana nan kenan sai zuwa lokacin da ka yi wanka da haka idan ya zama na sallolin suna da yawa to sai ka yi istighfari da tuba amma in salloli ne ƙididdigaggu ka yi sallar asuba ne amma da gari ya waye ka samu ruwa ka ɗuma ma ka yi wanka kaga sallar asuba ce ka yi ta da wannan to babu laifi idan ka rama ta wallahu a'lam sai yake cewa tambaya ta biyu mai hukuncin sallah da wando iri kwata wanda yake dab da gwiwa da kuma salloli da aka yi da shi a baya ɗin to a gwiwar mutum zuwa cibiyar ta al'aura ce babba ana kiranta al'auratul mughallaza da namiji daga gwiwa zuwa cibiya al'aura ce malamai sun yi saɓani dangane da cinya cinya al'aura ce ko ba al'aura ba akwai saɓanin malamai amma abin da ya fi daidai daga gwiwa zuwa cibiya wajibi ne mutum ya rufe shi kuma idan wanda ya zama ya rufe gwiwa mutum ya yi a waje suke to kaga kenan babu cikakkiyar sutura a ciki wannan sallar ita ma ta rasa wani abu da ake bukata na suturta al'aura yayin sallah kuma ba tare da wani uzuri ba idan mutum bai da kaya ba tufafin da zai sa sai waɗannan yagaggu babu inda zai samu abin da yake da shi ne to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a nan zai ta sallar shi haka ko da tsirara yake ta bai da malamai suke bayani amma matuƙar akwai tufafin kurin rashin a ɗaukan abu da mahimmanci ne ko makamancin haka to wannan sallar sai a je a sanya tufafin da za su suturta mutum gaba ɗaya sannan mutum sai zo yi sallah idan mutum ya yi sallah da haka sai a gaya mai zai sanya tufafin da zai suturta shi ya zo ya gyara sallar shi da take daidai idan ku shi ma irin wannan an yi da yawa a baya kafin a sani sai a yi istighfari a gyara gaba a nemi Allah maɗaukakin sarki a nemi gafara Allah afa Allahu amma salak wannan shi ne abin da ya kamata yi wallahu a'lam wannan yana tambaya dangane da abin da ya shafi mutum da yake fasikanci da matan aure da mata da kuma an mai nasiha ya bari ya ki bari to yana cewa za su iya kafa mai tarko idan ya zo ya shiga gidan matan a kirawo mijin matar ya zo ya gani ko kuma ya za a yi to dama dai abu na farko ga wanda yake abinda ba daidai ba a shari'a shi ne an yi nasiha wannan wajibi ne a kanka duk lokacin da ɗan uwanka yana abinda ba daidai ba kai mai nasiha ta hanyar da ta dace idan ta kama kai ne za ka yi kuma zai saurara sai ka yi mai in ba zai saurare ka ba sai ka gaya wanda ke ganin zai saurara ya mai cikin hikima a dai samu a yi mai nasiha a karantar da shi a gwada masa wannan abu ba daidai ba ne to a nan yadda yake a tambayar an mai nasiha ya ki bari an gaya masa ba daidai ba ne ya ki bari to ba daidai ya ɗau mataki ba za a bar shi ta lalata ƴaƴan mutane ba yana kuma lalata gidajen mutane yana ɓata musu zurriya babu daidai ya ɗau mataki tunda ya ki bari sai a haɗa shi da waɗanda za su ɗau mataki da hakan a haɗa shi da hukuma ta yadda abin zai zama masa izina da wa'azi kuma ba lallai sai ya gane su waye ba lokacin da ya zo ya shiga ba sai an bar shi ya kai zuwa ga ɓannar da zai yi ba da zara an ga ya shiga gidan ɓanna ɗin to sai a kira hukuma sai a ce to dashi su kuma za su yi ƙoƙari to kama shi don a daƙile wannan ɓanna ɗin wannan matuƙar ya ƙi bari babu laifi don an yadda za a daƙile ɓannar shi domin aka ci za a zara mai ido to shi irin wannan ɓannar wata ran ba san inda zai zo ba idan ko da kuke ganin yana yi da wasu wata ran abin sai ya zo kanku kun ga ɓanna kuma ku daƙile ta hanyar da ya kamata ba duk da kun mai nasiha da haka ni iya fahimta ta ba da yake ya haɗa shi da hukuma amma ba sai an bashi ya yi ɓannan ba yadda da ake gani idan babu yadda za a kama shi ɗin sai ya shiga don yin shiga sai a gaya hukumar sai zo su kama shi. Inda yadda za a kama shi ba tare da ya shiga ba, to shi kenan da sai a yadda dai za a dakile wannan ɓarna. Sai kuma tambaya ta biyu ce matsayin mutumin da ya tsago daga sujjada, har liman ya karanta aya uku a cikin Fatiha shi bai tsago ba, ma'ana liman ya tsago, wannan kuskure ne. Manzo Allah ya ce inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi, an sanya liman dan a yi koyi da shi. Manzo Allah ya ce in yi sujjada ku yi, in yi ruku'u ku yi, dan haka ba daidai ba ne kana mamu liman ya tsago daga ruku'u ka yi tsago ba, ko ya tafi sujjada ka yi tafiya, ko ya tsago daga sujjada sai ka zauna kana cikin sujjada, kai saura kana cikin sujjada, wannan kuskure ne ba daidai ba ne. Abinda ake so duk liman ya yi abu kai, sai ya sa manzo Allah ya ce wa idza raka'a farka sai ya kawo fa allati tufidu at-taqib as-sari, ina nabi idan yayin su idan yayin su kuma wannan shi ne koyi, amma in liman zai dago ka yi dago wato ba da shi kake koyi ba kenan, wannan ba daidai bane kuskure ne. Tambayar shi ta karshe ce ana yin fidda kai da taliya kuma ana yi yaya ake yi? To taliya abinci ce musamman mu a nan gurin mu, abinci ce daga cikin abincin da ake ci. Shi kuma fidda kai ana yin shi ne da duk abin da yake abinci. Don haka idan har akwai yadda za ka iya auna ta ta ba da wannan ma'auni na mudannabi sa'i da ake cewa a shigar sa'i ɗaya, to babu laifi. Za ka ga kamar yanzu a wasu ƙasashen ana cewa sa'i shi ne kilogram kaza, ba wai mu nan za ka galibi mu aunawa muke da sa'i ko mudannabi, amma wani gurin za ka ga wasu malaman ma suna bayani sai mudannabi yana kai kilogram kaza. To ka ga inda irin wannan kana iya samu taliyar da take wannan yawan kilogram ɗin ka bayar a matsayin fidda kai, tunda ita idan ka ce za ka auna ta da mudannabi ko da sa'i kamar yadda muke yi, to a yanayinta za ta yi wa ko ka tuki wanda za ka ba, ya zama ba ta kai adadin abin da ya kamata a bayar ba. Amma in muka kalla abinci ce ba laifi idan an yi tunda abinci ce kuma ana cin ta a matsayin abinci, wallahu a'lam. Ajiya cikin karatunmu muna cikin aya ta biyar lokaci ya yi mana a cikin suratul ahzab, insha Allahu ta'ala yanzu za mu koma kan wannan aya ta biyar mu karanta ta, sannan mu dora. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
نعم الله ما لو كنت سرقت ادعوهم لآبائهم جراوك ودمجا جاس هو بإيا ينسي هو أقصد عند الله أكل ليزليلي أو جمع الله ما لو كنت سرقت. فإن لم تعلموا آباءهم إذا بخسن إيا ينصبا فإقوانكم في الدين فإقوانكم نيء الدين ومواليكم كما بررباهكم وليس عليكم جناح ما قليك أطنف فيما أخطأتم به شكين أذل في كل وذن وذن أنبتو ولكن ما تعمدت قلوبكم ليس ينطنف أسكين أذل ذكا تنف سكيد جمجنش وكان الله غفورا رحيما. Ubangiji Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai jinkai. Kamar yadda je muka yi bayani, wannan aya tana nuna cewa ba a tilan wani a danganta shi ga wani wanda ba mahaifin shi ba. Allah ya ce ud'uhum li abaihim, ku danganta su zuwa ga iyayensu. Haka lokacin da wannan aya ta sauka, Zaid bin Haritha sai aka daina kiran shi da Zaid bin Muhammad, sai zama Zaid bin Haritha, aka danganta shi zuwa ga baban shi. Ko wannan shi ne daidai, kowane ɗa a danganta shi zuwa ga mahaifin shi. Hadisi ya tabbata kamar yadda muka faɗa daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa duk wanda ya danganta kanshi zuwa ga wani wanda ba baban shi ba, to wannan aljanna ta haramta gare shi. Ana baya halatta mutum ya haka, musamman waɗanda suke gudun iyayensu saboda tunanin ko talauci ko kuma rashin girma ko wani abu daban, baya so a ce wane ne baban shi. Babu shakka wanda ya gube wa mahaifin shi saboda ganin yadda mahaifin shi yake, ko yana da wani nafasu a hadinsa, ko kuma a'a yana da rashi ne zai da shi ko wani makamancin haka, wannan babu shakka ya saba shari'a kuma yayi abin da zai ja masa sababin da ba zai shiga aljanna a kan lokaci ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna. Da haka abin da yake daidai shine mutum a danganta shi zuwa ga baban shi. Da haka anan za mu gane cewa a ta mata da suke yin aure sai su canza sunayensu su makala da na mazajensu, wannan kuskure ne. Idan mace ta yi aure babanta yana nan a babanta, mijinta yana nan a mijinta, ba laifin an tambaye ta ta ce ni matar wane, wannan babu laifi. Sunanki wance matar wane babu laifi, amma wance wane ki ambace shi kamar su ne babanki, da wannan da ke ud'uhu bi abaihi ba, sai ki nasarta kanki zuwa ga babanki domin babanki shi ne babanki. Shi yasa a duk hadisi da muke karantawa in an ambaci matan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga manzo Allah ya kiyaye su daraja, to amma ba a cewa Aishatu Muhammad, sai dai a ce Aishatu zawjin nabi, sai a ce Aisha matar annabi, an ummi Salama zawjin nabi, an karbo daga ummu Salama matar annabi, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dandana su zuwa ga mafi kuna annabi ya ga a ce musu ƴaƴan wani, to amma ba za a ce musu kuma kai tsaye ba za a faɗi wani abu da zai ɗauka cewa kamar yadda ake danganta ɗa ga uba ba, sai a kawo ta ibara da za ta fita, sai a ce a wanke matar wani, amma ki kire sunan mahaifinki ta sunan mijinki, to wannan ba daidai ba ne. Sai ka gane banza kai idan an rabu da miji kuma sai ya ga mace kuma ta shiga wani yanayi, ina ma ta auri wani miji, sai idan an zo ana bayanin shi a ce wanke wani, sai a bugi tsohon mijin, ko kuma a faɗi sunanta kamo da ta yi a ce wanda aka fi sani da da, amma kin ga uba ne ba a canza shi, ko da ya mutu ko da yana nan ba da za a ce mutum yau ya canza uba, wa baban shi da ya haife shi yanzu ba shi ba ne wani ne da ba, wannan yana cikin abin da za a gyara. Faɗin Allah ud'uhu li abaihim ya nuna ana danganta yara ne zuwa ga iyayensu maza, wane ɗan wane, ba wai dan iyayensu mata ba iyayensu ba ne, amma abin da yake daidai abin da aka sani a shari'a danganta namiji zuwa ga mahaifi shi ne abin da yake daidai. Sai dai idan ɗa ya shahara da dangane zuwa ga mahaifiyarsa, ya shahara da haka to ba laifi idan an kira shi da wannan an ce masa ibnu ulayya, kamar da ake cewa Isma'il ibn ulayya, ko a kaddara misali a ce ɗan lami, a kaddara lami ɗin mahaifiyarsa ce, ko ɗan laraba, ko wani abu makamancin wannan, in an dangana shi zuwa ga uwa saboda ya shahara da wannan babu laifi. Amma al'aslu a dangana mutum zuwa ga mahaifinshi. A da can kafin zuwan mulkin mallaka, kamar yadda Sheikh Bakar Abubakar yake ambatawa, shi ne idan an kawo sunan mutum kafin a ambaci babanshi sai an kawo kalmar bin, in an ce Muhammad sai ake bin Ibrahim, kamar yadda muke gani a hadisi ana Abdullah ibn Umar, sai an kawo kalmar ibn an danganta ta a ciki an ce wa na kan wani haka ake yi. To Sheikh Bakar Abubakar yana faɗar cewa zuwan sura mulkin mallaka sai ya zamana yau da gobe suna sai ya zamana wanda ya zama ba ubanshi ba ne na asali ba mahaifinshi ba ne, sai a cire kalmar bin ɗin, sai a ce Ibrahim, Ibrahim Ali, Muhammad Musa, sai a cire kalmar bin ɗin. To a hankali a hankali har aka tsere yadda ita, amma al'aslu abin da yake daidai shi ne mutum in zai rubuta ya ce Muhammad ibn Fulan, wane ɗan wane, shi ne abin da yake daidai. To amma ya zama muta'arab, yanzu kalmar ibn ɗin mun cire ta kuma ya zama abu ne da ya zama muta'arab, in mutum ya yi wani Allah ba zai zama da laifi ba, amma an aso a ce ɗan wane. Ya ka dan mutum ya rubuta wane wane tunda ya riga an riga an san mahaifi ke nufi to ba ku laifi. To anan sai wani suke tambaya yaya waɗanda aka tsinta sun toshe aka yi ko daga gidan marayu aka ɗauko shi ba a san kowa iyayen shi ba, to mutum ya ɗauko shi ya girma a wurin shi yaya za a dangana shi? Wannan ba laifi idan an dangana shi zuwa ga wanda ya rike shi tunda ba a san iyayen shi, duk da Allah ya ce fa ikhwanukum fid din, da haka zai zama dangana ne a babin ƴan uwantaka, a babin ƴan uwantaka, saboda dole ne aka je rubuta sunan shi sai an rubuta suna biyu, a wani gurin ma sai an rubuta suna uku, to kaga dole ne kuma a samu sunan da za a haɗa shi da shi. Da haka su ne Allah yake cewa in lam ta'lamu aba'akum, in ba ku san iyayen su ba, sai Allah yake cewa ikhwanukum fid din, da haka sai a ɗauke shi a matsayin ko da an dangana shi ga wani a matsayin ɗan uwan shi, a matsayin ɗan uwan shi. Da haka wane wane amma wannan inda za a ce faɗi alaƙar su da shi ya sa ɗan uwan shi an dangana shi a matsayin ɗan uwan shi da ikhwanukum fi dini wa mawalikum ko ku waɗanda kuke dama bayan ku ne da aka ce a ce fulanin maula fulani wane bawan wane ko bararren bawan wane wanda wane ya yanta shi ne ma'anar maula fulani kamar yadda malamai suka yi bayani to wannan dangane da abin da ya shafi wannan itilafi kenan al'abdu huwa a danganta shi zuwa ga mahaifin shi shine abin da yake daidai shine abin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni amma idan mutum ya shahara kamar yadda muka yi bayani jiya ba yadda za a gane shi an danganta shi zuwa ga wancan da aka saba danganta shi to babu laifi dan an ambace shi daga wannan suna cewa kamar al-Miqdad ibn al-Aswad ya shahara da wannan amma al-Aswad din ba baban shi bane tabarrin shi asali sunan shi al-Miqdad ibn Amr to amma kin da ya riga ya shahara sai malamin suke ambato babu wani abu da haka wannan da aka ɗauko kore ne ana danganta shi zuwa ga miƙon shi sai Allah ya sa iyayen shi suka bayyana aka tabbatar da baban shi to anan tunda ya riga ya shahara da wancan ba laifi dan an faɗi wancan sunan da ya shahara shi kamar yadda malamai suka yi magana sai Allah madaukakin sarki ce huwa aqsatu inda Allah hakan shi ya zama daidai a wajen Allah madaukakin sarki fa in lam ta'lamu aba in ba ku san iyayensu ba kamar yadda ake wannan tambaya fa ikhwanukum fi din to in kuwa ku ne a addini da haka ko da an danganta shi zuwa ga wanda ya riƙe shi to a matsayin ɗan uwan shi Allah ya ce wa mawalikum sannan kuma bayan domin ɗayan biyu ko dai wanda yake ba bawa kaɗa ne to ɗan uwan ku ne ko kuma wanda bawan ku ne amma ba ku san iyayensu ba to shi ke nan sai ku danganta shi zuwa gare ku amma a matsayin bawa Allah ya ce wa laysa alaikum junahun babu laifi a kan ku bi ma aqsatum bihi cikin abin da kuke kuskure ana da za ku nasabta mutum zuwa ga wanda ya riƙe shi a bisa kuskure ba da ganganci ba to ba ku da laifi walakin ma ta'ammadat qulubukum abinda zukatan ku suka yi da dangan wannan shi ne yake mai laifi wannan ka'ida ce a kamar da Sheikh Usaimin yake faɗa tana shiga kowane babu musamman babin manhiyat babin abubuwan da aka hana duk abin da shari'a ta hana sai mutum yayi bisa kuskure ba da dangan ba to Allah ba zai kama shi da laifi ba saboda ya tabbata a cikin hadisi yayin da a ƙarshen suratul baqara inda mu'minai suke addu'a bayan Allah ya saukar da aya cewa abin da ke cikin zukata idan kuka bayyana ko kuka koyi Allah zai muku hisabi sai hakan ya zama ya yi nauyi ga sahabbai yanzu abin da muka faɗa akwai hisabi abin da muka koyi a zuciya ma za a gane hisabi wani sa'in mutum bai na zuwa zuciya sai karaya ne wani amarin kyau iska zuwa sama annabi sallallahu alaihi wasallama ce ya rasulullahi mun ji Allah ya muka da aya kan yin hisabi kan abin da muka bayyana da abin da muka koyi a zuciya wannan abu ya yi tsanani sai manzo Allah ya ce ku ce mun ji mun yi biyayya ku ce sami'na wa ata'na ku ce mun ji mun yi biyayya abin da ya kamata ku faɗa ce da haka sai ka ce sun ji sun yi biyayya shi ne sai Allah ya saukar da amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi وملائكته ورسله لا نكلف نفسا الا وسعها وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فيه ربنا لا تؤاخذنا يا ابنتي كذا كامه ان فينا اذا من شاء او اخطانا فهم في كفر فيما ان الله يشي ده كوكا فدي wannan addu'a Allah ya ci ya amsa da haka wannan al'umma in sai kuskure ko mantuwa ba a kama ta da wannan laifi in abin ya shafi haƙƙin wani ne ku sai a ce a biya haƙƙin amma laifi a gurin Allah ba za a kama ba mutum ne yanzu jarar da abu a ji ya saba yana aje kayan shi a gurin ya zo ya tarar da kaya a gurin sai ɗauka nashi ne saboda dama ya saba yana ajiyawa sai ya cinye abinci ne sai ya cinye shi kun ga ba nashi yake ba amma bisa kuskure ba ya yi da gangan ba ne ya saba yana yi ne gurin da yake ajiyewa ne to na in mai abin ya zo sai ya biya shi amma shari'a ba za ta kama shi da kwalawa ba ko ya yi sana tun da dama bisa kuskure yi ba da gangan yi ba ko ya zo masallaci ga takalmin da ya saba zuwa da shi ya baro shi a gida da ya zo masallaci da wani ya zo daban da aka yi sallah da ya rita sai ya ga wani mai irin takalmin wanda ya saba zuwa da shi sai ya sa ya tafi gida saboda yau da gobe sai da ya je gida ya duba sai ya gaza na shi kuma sai ya gane a sai masallacin nan da ya je takalmin da ya ɗauko ba na shi ba ne da ya da masallacin ya tarar wancan da ya asalin takalmin ya ce shi kuma ga na shi nan an ban mai to sai ya karɓi na shi ya ba da wannan in an zo a yi cikiya in ba a karu ba shi ba za a rubuta shi ɓarawo a gurin Allah ba domin ai ba ya yi ba ne da ni lissafi. Da haka a cikin mandiya idan mutum ya yi abu bisa mantuwa ko bisa kuskure Allah yana yafiya. Amma a babin ibada kamar da Sheikh Uthaymeen yake faɗa babin ibada in mutum ya yi bisa mantuwa ko kuskure to sai ya gyara. Ba za a ce shi ka kurin ba da haka da mutum zai zo wajen yin sallah sallah a za a rufe zai yi. Da haka da ya tafi ya shiga da wata niyya daban ya manta. Sai da ya gama sallar sai tuna shi ba niyya a la'akari a sallar nan kuma a shi da ya azhara ba. To kun ga sallah dole sai da niyya. Da haka yanzu wannan sallar sai dai ta zama nafila kuma ya yi niyya ya tashi sallar azhara ba za a ce ai tunda mantuwa yake ta bushi kenan a'a sai ya sake. Ko mutum ya yi sallah ba daidai ba kamar yadda wani manzo Allah ya ce je ka koma kai sallar ka irje ka salli ka inna ka lam tusalli. Da haka a babin ibada idan mutum ya bisa kuskure aka nuna masa daidai din to sai ya gyara daidai din. Shine abin da yake daidai sai idan ya riga ya yi kamar fata wanda muka amsa ya riga yi da wasu lokuta can baya daga baya ya gane wannan ne sai ya ce afa Allahu amma sara. Amma in yanzu wani da zai shigo yanzu ya zo yin sallah da ya gama sallah sai ya tuna ba ai ya yi bawali yana towa bawali ya kama shi ya yi a titi kuma bai yi tsarki na hoji ba bai yi na ruwa ba da ya zo kuma ya manta ya alwala ya shigo sai da ya gama sallah ya tuna. Sai shi an manta yanzu ne sallah amma gaskiya na yi bawali ban yi tsarki ba ban yi na hoji ba yadda wannan kuskure ne yadda shari'a ta ba da bawalin tsarki na hoji madadin na ruwa saboda gudun kada mutum ya zauna ba tsarki. To sai da a kaddara ya yi haka to yana gaya mana sai mu ce to tunda yanzu kai maza je ka kama ruwa kai alwala ka zo kai sallah dan kai sallah ba da alwala ba. A nan kuskure ne amma za a ce ya gyara tunda a cikin lokacin ne ba wai lokaci ya riga ya wuce ba. Kuma ko da lokaci ya wuce tun da yi sallar ba da alwala ba za a ce tun ne tuno ya zo ya alwala ya gyara wannan sallah din. Allah ya ce ba ku da laifi cikin abin da kuke kuskure walakin ba ta an bada kulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah mai yawan gafara ne mai jin kai dan haka abin da ya faru a baya da kuka aikata to Allah ya gafarta muku kuma Allah ya ji kanku ya rike waɗannan abubuwa kai dan haka sai a kiyaye gaba kada a sake yin wannan sai Allah ya ce
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
نعم أنا الشيء النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم شيء بسلسلتا دمومني في يد كاونن في يد رايكم وأزواجه ما في كنسا أمهاتهم إيايانسو ني وأولو الأرحام ما أبوتا دنجي ما أبوتا جيني ما أبوتا زمنتي بعضهم أولى ببعض ساشم سيابي سنتنتا دساشي في كتاب الله أشكين أكون سن الله من المؤمنين في يد مؤمنين والمهاجرين دوان نسكي هجرة إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا سيدي وأيكتا أبن الخير دوان نسكي مجد إن سلم رنكو كان ذلك في الكتاب مقصورا وانه كنت يا كسنشي ربوتا اشكل لشاكي انام الله مدعو بشيو سركي ينا من بيان حقي نا النبي صلى الله عليه وسلم اعصم دا من اين دا من ذا الله يكي دا شيء وزم كما حقي وجبا يزم من ذا الله ينا دون نما سيء اقول جدك مؤمن وانا كمشتن فينا شيء نا ابن ذا اقول شيء ندبا نه كنت دا ذا اقول افتاء اقبا النبي wannan annabi da Allah ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama awladul mu'minina min anfusihi shi ya bi tantanta a wajen mu'minai da yadda rayuwa mana a gurin mu'mini manzon Allah ne gaba fiye da rai inda za a ce ya bada rai fansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to bi ba da ranki dan ya kare annabi shine ma'ana annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim ma'ana manzon Allah ya bita tanta a wannan mu'mini ne da rayuwar shi yasa mu'mini yakan gabatar da umarnin manzon Allah kan umarni shi idan mun dauke anfusan rayuwar su suna ba da rayuwar su dan su kare manzon Allah wanda wannan misali na nan a cikin tarihin sahabbai sai yadda suke sallama rayuwar su saboda annabi misali kun ga sayyidina Abu Bakar da manzon Allah zai yi hijira ai manzon Allah ya fita ana neman shi kuma nema ba wai nema na a kama shi ba nema na a kashe har kyauta aka sa cewa duk wanda ya kawo shi ko a raye ko a mace yana da raƙuma 100 a wannan yanayi manzon Allah ya fita zai hijira amma sayyidina Abu Bakar ne zai zama tare da shi yene da in abu zai samu manzon Allah ya same shi tare da haka yaje manzon Allah suka tafi suka shiga cikin kogo suka kore tsawon Abu Bakar yana tare da manzon Allah ana ta neman manzon Allah masu nema har sai da suka zo bakin kogon riwaya sayyidina Abu Bakar yace da ɗayan su ya sunkuyar da kanshi ne dai ka ba mu shi da zai gama amma Allah ya kare akwai riwaya da ke cewa sun leka kogon sai suka ga giza-giza yayi yana tantabara ta yi kwai sai suka ce a wannan ba bai shiga nan ba domin ya ga ya shiga nan ya shiga giza-giza zai wannan wannan iska ba ta inganta ba ba wani yana da wani wannan sun zo habba sun kogon kamar yadda ya zo a hadisi da tsayin su zai sunkuya da zai gaba to amma Allah madaukakin sarki ya bari ya bari illa san suruhu faqad nasara Allah iz akhrajahu allazina kafaru thaniya sunaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha وجعل كلمة الذين كفروا السبل وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لذلك الله يساري سكا زويا بسدني با ما هل شاهد من يدى سيدنا أبو بكر يبادى رأيه وشيدن ساري من ذلك الله ما يدى ما لم يساري في ساعة شمكم يا بس سيدنا علي وعجنان شيما يبادى رأيه وشيدن ساري من ذلك الله حكا من ذلك الله يهجرى روكة عندك سنية يهجرى متى نمى دينا شيء واسكا يهجرى سكا تدى من ذلك الله قرآن عيشن هجي suka ce kai hijira gurin mu za mu kare ka da abin da muke kare kawo nan mu da ƴaƴan mu da matan mu ana zan ba da rayuwar mu saboda kai to wannan haka mu'mini suke haka kuma mu'minai annabi yake a cikin zukatan su fiye da komai kisa duk umarnin manzon Allah in ya zo yakan sha gaba da umarnin kowa in manzon Allah yake a tafi to za su tafi ne ba za su biyo ba in manzon Allah yake a zauna za su zauna in manzon Allah ya ce a bari za su bari in ya ce a yi za su yi don manzon Allah ya ce kowa cancanta a gurin su fiye da komai da wannan aya sai aka busar da abin da farkon musulunci ake yi farkon lamari in an samu tun ana bin shi bashi sai manzon Allah ya ce su yi mai sallah manzon Allah ba zai yi sallah ba saboda me tsawatarwa a kan cin bashi sai manzon Allah ya ce a yi mai sallah ba wai dan mutum yana kafiri ba ko dan ba zai samu rahama ba sai manzo Allah ya bar yin sallah kan wanda yake bin bashi amma daga baya sai manzo Allah yake ana aula bil mu'minina min anfusihim ni ne na fitan canta a wurin mu'mini ke da rayuwar ni ne a gaba a wurin mu'mini ke da komai faman tuwfiya duk wanda ya mutu alaihi daynun ana bin shi bashi fa alayya qada'uhu ni zan biya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake a zo zan biya ومن ترك مالا فليورثته wanda yake ba dukiya a ba magada amma inda bashi ni zan biya sai manzo Allah duk wanda aka kawo ana bin bashi sai manzo Allah ya biya kuma ya mai sallah wa ayyukum taraka zainan manzo Allah yace wanda ya bar bashi awdiya'an aw daya'an ko ya bar ƴaƴa da marayu fa ana maulahu ni ne madadin cin lamarin sa ni zan kula da waɗannan azuhuri na ibnu al-arabi cikin ahkamul qur'an yace amma yanzu saboda laifuka abin ya canza an waye gari in mutum ya bar dukiya sai a zo a yi tarayya da magada a cikin dukiya a ga yadda za a karar da ita amma idan bai bar dukiya ba ya bar ƴaƴa ya bar iyali to ba wanda zai kula da su shikenan sai a watsar da su ka ka mena magana da wannan zamanin namu Ibn al-Arabi ne yayi wannan magana kamar ayyuke yake magana kuma yayi magana saboda shekara 600 baya yanzu halin da muke ciki ka je ka bincika a irin garuruwa musamman nan arewa inda na sani in mace aka mutu aka barta da yaya yawanci dangin miji ba ka kula da yawanci ba mu ce duka ba yawanci in kana da kauma ko ya sai mijinta ya mutu ya barta da yaya biyu ko uku to sai dai fa ita ta tafi da su sai ta wahala da su makarantar su tufafin su abincin su in ka tambaya ina ƴan uwan mijin suke suna nan ne suke ba mu wasu kudi ita in tana da ɗan uwa ya kula da ita ya kula da ƴaƴanta idan ba ta in ba ta da wani ɗan uwa ko mahaifi ko kuma iyaye akwai su amma ba su da ƙarfi to ita za ta yi ta wahala ita za ta fita wata ta yi bara wata ta yi wankau wata ta yi kaza amma dangin miji ba su kamar ba wani abu ne kamar ba nauyi a kansu ba kula wanda haƙƙinsu ne su kula inda ma'ana waɗannan ƴaƴan su ne waliyansu su ne alƙamana su ne waliyansu tunda ɗan uwansu ne ya mutu ya bari to kaga a zamanin manzo Allah ce duk wanda ya bari a gaguri ma har wasu malamai suna cewa ma wannan ya nuna shugaba shi yake da haƙƙi ya biya wa wanda ake bi bashi idan ya mutu bai da abin da zai biya in za mu kalli wannan hadisi a bayanin da malamai suke yi to wajibi ne akan shugaba ya biya daga baitul mali don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka idan mutum ya mutu ana bin shi bashi ba abin da za a biya mai bai bar dukiyar da za a biya ba sai a je gurin gwamnati sai a ce to wane ya mutu talakanka ya mutu bai da abin da zai biya bashi da haka a kawo a biya mai bashi haka ya kamata a yi domin wanda ake bi bashi idan bai da abin da zai biya to shari'a ma ce umarni a jinkirta mai kisa ba daidai ba ne kana bin mutum bashi kuma bai da shi ba ganganci ba bai da shi ba daidai ba ne ka kai shi a kulle shi wannan abin da kullum za ka ji ana ba ma ana bin mutum bashi kuma ba ganganci ba baƙin biya yi ba a je a kai shi kotu a je a rufe shi to ka rufe shi ya zai biya kana bin shi 200,000 ka je ka kai shi alƙali ya tura a rufe shi nan iyalai sun shiga wani hali shi kuma yana da ya zai biya in kuma zaman da zai na wannan ne to ai shari'a ta ce Allah ta yi wa in ka mu go usratin fa nazratin ila maisara in bai da shi ka jinkirta mai zuwa ya sa amma in yana da shi yake biya to manzo Allah ya ce matsalul ghaniyyu zulmu taurin ba su mawadaci zalunci ya halatta a kai shi kotu ya halatta alƙali ya daure shi ko ya yi mai tara ko a yi mai wani abin da yake na ta'ziri tunda ya ki biya da gaza amma Allah bai da shi ya za su kullum kun ka kama rediyo za su yi tashin mata na kuka irin waɗannan matan da muka ambata tana karɓo kaya yau da gobe kayan kuɗin sun karye kayan babu kuma an zo an sa ta gaba wannan ta wace ta kai ta gurin ƴan sanda a kulle ta wannan ya kai ta gurin alƙali ta ji mace ta zo tana ta kuka a sama ban sadarwa kuma sai ga wasu da suke bin bashi suna da hali ba cewa aka yi ka yafe ba in ba za ka iya yafewa ba ka jinkirta hadisi a cikin sahihi muslim daga abu huraira Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wani mutum yana bada bashi idan lokacin biya yace ce wa yaran shi ku duba wanda zai da hali ku daga mai kafa ku kyale shi mu ma wala Allah ya mana gafara manzon Allah yace sai Allah ya mai gafara da haka in kana da shi ka yafe ba rabuwa kai ba in ka yafe dadan ka yana kan a wajen Allah cewa to kinda baka da abin da zaka biya bashin nan kuma ni Allah ya wadata ni kuma na san ba gaggauci bane kaje na ya san baka na ne mala da gurin Allah ya ji duk wani abin da zaka samu na duniya amma wani yana da shi wani ma bai san adadin abin da ya mallaka ba amma sai shi sai na wulakanta shi sai na nuna masa ni na isa shi ne sai je ya rubi shi yana ganin wani abu wannan da kai ba daidai bane inda bai da shi ba gaggauci bane to sai ka jinkirta mai da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi da haka manzon Allah yake duk wanda ya zama bai da shi ya zo in biya manzon Allah yake misali na fada misalin ku kamar mutum ne ya hura wuta sai waɗannan ƙwari da suke bi wuta suka zo suna ta kokarin fadawa shi kuma yana ta abu yana kawar da ku manzon Allah yake haka ni da ku wuta ce kuke kokarin ku fada ni kuma ina jin haka manzo Allah yake jin mu saboda tausaya mana ita manzo Allah yake ana aula bil mu'minina min anfusihim da haka wannan aya take gwada wajibi ne mu'mini ya gabatar da san annabi akan san komai manzo Allah yake la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in imanin da yake baya fita baya zama mu'mini sai ya zama nafisuwa a wajen shi sai da dan shi da mahaifin shi da dukkan mutane gaba daya duk wannan kada zaka iya rabuwa da su saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine cikakken abinda ake shine cikakke na mu'mini shine wanda yake mu'mini cikakke in an ce manzon Allah ya ce zai je ba tare da jiran cewa me dalili ba sabon manzon Allah ma ba sa tambaya sunna ne ko farilla ne ko musahabi ne inda manzon Allah ya yi kullun zai haka suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ce wa azwajuhu ma ce kun manzon Allah matan manzon Allah ummahatuhum iyayen mu'minin shi yasa da wannan aya malamin suka ce duk wanda ya ware wata cikin matan annabi ya baci ta ko ya zage ta to wannan ba mu'mini bane saboda Allah ce wa azwajuhu ma ce kun annabi ummahatuhum iyayen mu'minin to ku duk wanda zai ware wata cikin matan annabi kamar yadda shi'a suke ware irin su nana Aisha to waɗannan ba mu'minai bane babu imani a tare da su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'minai ne anan Allah ya ce iyayen su ne wannan daukaka ce da Allah ya daukaka matan annabi sallallahu alaihi wasallam yayin ya suka zama iyayen mu'minai ummahatul mu'minina amma iyayen mu'minai ne wajen girmamawa wajen haramcin sa aure haramun ne a aure matar annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake nassi ne na aya matar da manzon Allah ya aura to haramun ne wani ya aure ta sai dai malamai sun ce anan ana magana matar da manzon Allah ya aura ya kare dinta matar da manzon Allah ya aura ba ta ma zo gidan shi ya rabu ita ko suka ce wannan ba ta ciki kamar da ya faru suna haka cewa malaman tafsiri Imam Qurtubi Ibn Kathir da sauran malamai sun kawo a zamanin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda wata mata da manzon Allah ya aura amma ya saki ba ta tare a gidan shi ba sai ta aure sai sayyidina Umar ya yi nufin ya mata hukunci saboda wannan abin da ta yi kamar ta kai ta alfarman manzon Allah sai take ce masa dan ne ba kin ta ce to ai ban zauna da shi ba ban tare a gidan shi ba da haka malamin suka ce wannan hukunci yake anta ga matan da manzon Allah ya zauna da su manzon Allah ya zauna da mata 11 guda biyu sun riga su barin duniya guda 9 ya mutu ya bari a duniya manzon Allah ya bar mata guda 9 guda 9 nan baya halatta wani mu'mini ya zo ya aure su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma iyayenmu da Allah ya ce iyayenmu ne wannan iyaye kasance wuce na iyaye ko ya tsaya kan bai hana ka aure kan wata ko ka aure yarta amma kaga ai mahaifiyar ka wanda ta haife ka ba ka auren kan wata ko yarta ita ma mahaifiyar ka to amma su ba san annabi iyayenmu ne amma ta bangaren auren ƴan uwansu wannan ba ne ke sa zamu ga gashi nan nana Aisha tana da yarwa Asma wadda Az-Zubair bin Al-Awwam yake aure haka kuma sun mai matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da ƴan uwa kuma sun aure wannan ba cikin abin da aka hana to an ce iyayen mu'minai to shin mu'minan ma za ka aiko har mata tun da rabazin in kun dubi rabazin aya ce annabiyyu aula bil mu'minina al mu'minina jam'u muzakkar salim ne mazali ba sai al mu'minatu sai Allah ce wa azwajuhu ummahatuhum iyayen su ne su wannan mu'mina to wannan ya hada kenan su mata ba sa ciki to nan safani ne na malamai wasu suka ce mata ba sa ciki har ana kawo asar daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda ban sakin dan shi ba wata mata ta ce mata ya umma ya mahaifiya da ina da Aisha ce a iba mahaifiya ki ba ni mahaifiyar mu'minai maza banda kun mata to akwai wannan kauli amma malamin suka ce a wannan ya hada maza da mata don bada Allah annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim annabi ya cancanta a wajen mu'minai fiye da rayukan su fiye da kawunan suka ce ai ya hada maza da mata to da haka wa azwaju ummahatun nan ma ya hada maza da mata da haka dai kamar yadda Imam Al-Qurtubi yake faɗa ba wata fa'ida a cikin banda mata har matan sun shiga matan ma iyayen a matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen su ne kamar yadda anan da akwai qira'a ma wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abun lahu amma qira'a ce da ba a karanta ta shanzani ma'ana iyayen matan manzon Allah iyayen mu'minai ne shi kuma manzon Allah uba ne gare su manzon Allah uba ne matsayin uba yake gare mu kamar yadda yazo a cikin hadisi kamar yadda yazo a cikin hadisi manzon Allah na ce ni kamar matsayin mahaifi ne a gare ku wajen tausayawa wajen jin kai da haka didda Allah yake ma kana Muhammadu aba ahdin min rijali abe da yake cikin wannan sura manzo Allah ba mahaifin ɗaya daga cikin gani sai ta bangaren a ce manzo Allah wani dan shi ne a danganta zuwa gare shi wannan aya ta na amma matsayi na uba ko manzo Allah yana da matsayi na uba a gurin dukkan wani mu'mini kamar yadda malamai suka yi bayani wa azwajuhu matan manzo Allah ummahatuhu iyayen mu'minai ne magana ga inganci mazan su da matan su sai Allah ya ce wa ulul arham ma abuta dangi wanda suke ma abuta jini yan uwan juna ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah sakin su yafi tantanta da saki a cikin hukuncin Allah a abin da Allah ya hukunta min almu'minina biya da mu'minai wal muhajirin da wanda suka hijira domin suka ce kafin wannan aya farkon lamari a wanda aka hada ka dan yan uwantaka mutumin Makka da aka hada shi yan uwantaka da mutumin Madina shi suna gadan juna dan lokacin da aka yi hijira sai manzo Allah ya dauki mutum ɗaya mutumin Makka sai ya kira mutumin Madina sai ya ce wani dan uwanka ne na hada ku yan uwantaka sayyidina Abubakar aka hada shi da Kharija waye aka hada shi da wani aka hada shi da wani a sai aka manzo Allah ya sai zama da wannan yan uwantakar ana gado idan mutumin Madina ya mutu sai mutumin Makka ya gaji duke shi idan na Makka ya mutu sai na Madina ya gada to wannan aya tana cikin ayoyin da suka soke wannan hukunci sai aka ce qulul arham ma abuta jini wanda suke wa da kani da da uba ko dan uwa shakiki ko dan uwa da abi wannan su ake nufi qulul arham anan to waɗannan aula bi ba'di ba'dhum awla bi ba'd kyarkin je bitin tanta ya gaji tashi da ka sai zama wancan hukunci an soke sai zama yanzu in kana dan uwa na a addini to kana dan uwa na a addini amma ba zan gaje ka sai wanda suke suna da jini tsakanin su kamar yadda malamai suka yi bayani da ka jin wannan hatta wanda suka yi awance idan yanzu ka zo ka ce mu kulla awance ni da kai kabila ta da kabila ku za mu taimaki juna idan an taba ku to an taba mun an taba mu an taba ku akai wannan alhilku din shi ma ana gadi to duk wannan sai musulunci yazo ya soke wannan sai zan wanda suke ma abuta dinin su ne aula ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah su ne suka bi tantanta da juna a cikin hukuncin da Allah madaukakin sarki yayi a cikin hukuncin Allah madaukakin sarki dan haka babu laifi a lokacin sai aka daina gado sai zama gado ya koma sai ga wanda suke yan uwan juna kamar yadda yake a cikin suratul nisa da Allah madaukakin sarki ya bayani sai Allah ya ce wannan ya fi cancanta minal mu'minina fiye da mu'minai ana wasu kace ana nufin al-ansar wal muhajirin da waɗanda suka yi hijira waɗannan yan uwan jini su suka fi cancanta fiye da waɗannan wanda suka yi hijira sai Allah ya ce illa an tafa'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai ba a hana ba ku yi wa majalisin lamarinku wanda suke maulana ku fi musu kyakkyawa ma'ana wannan ayar ba ta hana a yi wasiyya ba ba ta hana mutum ya ce idan na mutu a kasa dukiya ta kashi biyar a ba wa da kashi ɗaya wanda ba jinin shi ba wannan babu dai wannan aya ba ta hana ba wasu ma malami suka ce ko da ba musulmi ba ne wasu malami suna ganin halaccin za a yi wasiki ko da wanda ba musulmi ba ne ɗan uwan shi sai idan na mutu a cikin dukiya ta a kasa kaza a ba wa da ɗan uwa na kaza suka ce zai iya yi dan ba hana abin da yake na kyautata ba shi ne illa an taba aru ila awliyaikum ma'rufa sai dai su yi wa wanda suke majalisar na manufa alkhairi wannan Allah bai hana ba wasiya kuma mun san sharaɗinta da ka'idojinta ba a yin wasiya da dukkan dukiya ba a yin wasiya da rabin dukiya ana yin wasiya ne da abin da ya ɗaya bisa uku abin da ya yi sama da ce na ba da ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa biyar sannan ba a yin wasiya ga wanda yake da gado wanda duk zai gaje ka in ka mutu zai gaje ka to ba za ka yi wasiya ka ce in na mutu a ba ki kaza ba a dukiya domin me shi mai gado ba a mai wasiya ana wanda bai da gado shi ake wasiya shi ake cewa a ba shi kaza to Allah ya ce babu laifi kana zalika hukuncin wannan ya kasance fil kitab suka ce alkitab ana nufin alqur'ani yana nan a cikin alqur'ani masturan azali a rubuce wanda ce alkitab anan ana nufin lauhul mahfuz da haka wannan hukunci ya kasance fil kitab a cikin lauhul mahfuz masturan a rubuce ma'ana ubangiji ya riga ya rubuta da haka wannan yana nan abu ne da Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta shi da haka wani abu ne da yake Allah ya riga ya hukunta shi babu laifi akai sai Allah ya ce
وَإِنْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
نعم الله يقول وَإِذْ أَخَذْنَا فَتِنَا يَا يَدَّ مُكَرِكِ مِنَ النَّبِيِّينَ daga annabawa mai saƙon alƙawari tattina yayin da muka riƙe alƙawari muka yi alƙawari daga annabawa wa minka da kuma da gari ka ya rasulullah wa min nuhin da kuma daga nuh wa ibrahim da ibrahim wa musa da annabi musa wa isa ibn maryam da annabi isa dan maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza muka riƙe alƙawari mai kauri mai girma da gari ubangiji allah madaukakin sarki anan yana cewa katina ka ambaci iz aqadna min annabiyin yayin da muka riki alƙawari daga annabawa ba a bayyana alƙawarin ne ba wasu kace alƙawarin idan sun zo sirrin manzon Allah za su yi imani da shi za su gaskata shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba da wannan labari cikin suratu ali imran wasu kace shi ake nabi wa iz aqadallahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري لكن وانا الآية ده الله يبياني يالك على ثوري ده أن باوا إذا حتى لا تستمن ده الله واجبين في إيمان في مقامة في إيمان بشي فكي على ثوري ده الله تشي أكي بينا وأنا وانتو كسي أنا أجند أكي نبي ميسا أجند أكي نبي أنا abinda akai alƙawari da su na kisar da safon Allah na abinda Allah ya dora musu na kuma sashin su zai gaskata sashi ba za su ma'ana ƙaryata sashi ba da haka Allah ya yi wannan alƙawari da su na kisar da safon Allah Allah ya ce to ka tuna yayin da muke wannan alƙawari min annabiyin daga annabawa Allah ya ce muke wannan alƙawari kun ga nabi da duka annabawa sun shiga sai kuma aka zo aka kefin shi sai aka yi zikru khas ba'da al'am bayan an faɗi gaman ne sai kuma aka zo aka ware an ware wadannan guda biyar saboda darajar su ne ulul azmi min ar-rusul a cikin manzanni kan ba wadanda suka kai girma wadannan guda biyar su ne manya manya a cikin annabawa wadanda kuma Allah madaukakin sarki ya bibe ta sai aka fara cewa wa minka daga gare ka ya rasulullah sai aka kawo dalil sauran da aka ambaci sunan shi amma shi manzo Allah sai aka kawo dalil sannan aka fara kuma ambatan shi saboda girma na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah shi yazo a cikin jerin annabawan shi yazo a ƙarshe amma kuma shi aka fara ambato to manzo Allah yana cewa na hanul akhiruna sabiquna yawm al-qiyama mu wannan al'umma mu ne al'umma ƙarshe amma a kiyama mu ne a gaba ko mai aka tashi wannan al'umma tana gaba sannan sauran al'ummu su biyo baya to anan ma sai aka fara gabatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa min nuhi sannan muka tsarka daga nu annabi nuhu shine farkon manzo a bayan kasa annabi da nasu ya nuna to Allah ya ce mun riga da gare shi wa ibrahim da annabi ibrahim wanda yake baban annabawa daga kan shi duk annabawan da suka zo tare da zuriyar shi ne kamar yadda zuriyar shi da jira annabi nuhu sai Allah ya ce wa musa da annabi musa ibrahim khalilullah musa kuma shine kalimullah shine annabin da Allah ya yi magana da shi wa isa ibn maryam da kuma isa dan maryam annabi isa dan maryam wanda Allah ya daukaka shi zuwa gare shi to wadannan annabawa guda biyar su ne ulul azmi min ar-rusul su ne jagorori cikin annabawa sai Allah ya ce to ka tuna yayin da muka yi wannan alƙawari da su wa aqadna minhum mithaqan ghaliza muka riƙe alƙawari mai girma mai kauri a tare da su na shi ne za su kira mutane zuwa ga bauta wa Allah za su sanar da mutane nauyin da Allah ya tsora musu wa dukkan waɗannan annabawa sun isar da wannan saƙo babu wani annabi da Allah ya aiko shi da saƙo da ya koyi da isar ba sun isar da wannan saƙo ga al'ummar su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa ana ya kamata mu tsaya sai idan Allah ya kai mu gobe sai mu tsora amma gabanin maulidi akwai saƙo da ake so a bai wa ƴan uwa ina fata ƴan uwa za su yi haƙuri minti su ba mu minti goma akwai hukuma da ke kula da tababan sadarwa suna da wayar da kai da suke so su yi mana abin da yake zai amfane mu. Da haka akwai jami'ansu a nan da zan gabatar da su za su ba da wannan sako gare mu da cikin waɗannan 'yan mintuna da na ambata. Ubangiji Allah ya dakatar da mu. Allahu ta'ala a'lam.
Bismillah.